This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na safiyar yau Alhamis 7 ga watan Janairu shekara ta 2016 da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin aza ko kuma shirya wani sabon takunkumi da za a azawa Koriya ta Arewa. Farmakin da rundunar taron dangi da karkashin jagorancin Amurka ya kashe mayakan sa kai na kungiyar ISIS sama da 2000 cikin watan Disamban da ya gabata. Ma'aikatar tsaron Amurka kuma ta ba da sanarwar tura fursunoni biyu daga fursunanta da ke Cuba zuwa kasar Ghana.
Kanin labaran kenan. Hukumar EFCC ta gayyaci Brigedia Janar Ja'afaru Isa, wani kusa jam'iyyar APC, bisa zargin yana da hannu a ɓadda sawun kuɗaɗen sayan makamai, abinda ya sa wani ɗan jam'iyyar mai mulki ke cewa
wannan tsarin mulki na ƙasa ba a yi shi saboda wani ba, an yi shi ne saboda 'yan Najeriya, kuma duk ɗan Najeriya da ya saba tsarin mulki ba wani abu ne da za a ware a ce an yi amfani da wannan sashi akan wannan, ba za a yi amfani da shi akan wannan ba.
Muna kuma da rahoto kan matakan da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta fara ɗauka na ganin talakawa sun sha roman demokaradiyya.
Ɗaya daga cikin ƙa'idojin da muka shimfiɗa a kanmu, dukkan wani lamari wanda ya taso ko zai taso wanda muka ga cewa ya jibanci al'ummarmu, to yana da kyau a sanar da su kuma a kira su su ba da shawara.
Sai kuma wani yunkurin inganta noman rani a jamhuriyar Niger. Yau kuma shirin domin iyali zai nazarci yadda hira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta farko da manema labarai jajibirin sabon shekara ya shafi cigaban iyali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a aza Koriya ta Arewa bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin wato na ƙare dangi, yayin da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suke bayyana shakkukan ikirarin da hukumomin ƙasar da ke Pyongyang suka yi cewa sun samu nasarar gwajin makamin bom da aka hada da sinadaran hydrogen. Bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhun ya yi jiya Laraba, ya ce matakin na Koriya ta Arewa a bayyane yake cewa hakan barazana ce ga zaman lafiya a faɗin duniya. Kwamitin ya ƙara da cewa fili yake gwajin ya saba ƙudurori da kwamitin sulhun ya kafa a baya, waɗanda aka tsara da zammar hana shugaban ƙasar Kim Jong-un ƙera makaman nukiliya. A birnin Washington, fadar White House shugaban Amurka ta soki Koriya ta Arewa daga kausar lafazi, ta ƙara da cewa nazarin farko-farko da ta yi ya ƙaryata ikirarin da Koriya ta Arewa ta yi cewa tana da fasahar ƙera makamin bom da aka hada da sinadaran hydrogen, wadda idan har hakan ya tabbata babban ci gaba ne ga ƙasar ta fuskar ilimin fasahar makamai, wacce take zaman kusan saniyar ware a duk faɗin duniya.
Farmakin da rundunar taron dangin da Amurka take yi wa jagoranci a yaƙi da suke yi da ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraki da Siriya sun kashe mayakan sa kai 2,500 a cikin watan Disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojan Amurka. Kanal Stephen Warren ya gaya wa manema labarai cewa tun lokacin da rundunar ta fara kai hare-hare ta jiragen yaƙi a cikin watan Agusta na shekara ta 2014, ƙungiyar ISIS ta rasa ƙasa mai faɗin kilomita 20,000 wadda a da take ƙarƙashin ikonta. Ya ce rabon ISIS ta kama ƙarin ƙasa tun cikin watan Mayun bara. Ya ce farmakin da jiragen yaƙin suke kaiwa babu ƙaƙƙautawa sun kassara aikin haƙar mai da ISIS take yi daga gangunan mai 45,000 kowace rana zuwa ganguna 34,000. A makon jiya ne sojojin Iraki waɗanda suka sami tallafin jiragen yaƙi daga rundunar taron dangin da kuma ƙabilu 'yan Sunni a yankin sun kori ISIS daga ramadi shelkutan lardin Anbar. A halin da ake ciki kuma, wata kotun Amurka jiya a Laraba a birnin New York ta tuhumi wani ɗan Amurka mai suna Mahmud Mahmud Al-Farig da laifin hada baki da kulle makarkashiya ta da nakiyoyi da aka boye cikin wata mota a wani sansanin sojan Amurka dake Afghanistan a shekara ta 2009 idan aka same shi da laifi Mahmud zai fuskanci daurin rai da rai.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar tura fursunoni biyu daga Guantanamo dake Cuba zuwa kasar Ghana. Ma'aikatar ta ce ta yanke shawarar tura mutanen ne da ake zargi da ta'addanci ne saboda dalilai da dama bayan ta yi nazarin zargin da ake musu ciki har da batun tsaro. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ambaci mutanen biyu a zaman ɗan asalin ƙasar Yemen ta ƙara da cewa an wanke su da duk wani zargi na ta'addanci. Ghana ta ce a matsayinta na wakili a hukumomin ƙasa da ƙasa ƙasar tana da haƙƙi ta taimaka a lamari da ta kira warware matsalolin ƙasa da ƙasa da yada har da sake tsugunar da ƴan gudun hijira da ƙasar Siriya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce har yanzu akwai fursunori 105 a Guantanamo. Shugaba Barack Obama ya ɗauki batun rufe fursunar Guantanamo a zaman lamari da ke da muhimmanci a ajandar sa kamin ya sauka, amma yana fuskantar turjiya daga ƴan majalisar dokokin Amurka saboda idan suka amince za a rufe wato fursunar, sauran fursunonin za a kawo su gidajen yarin Amurka.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalilai daban-daban je Laraba suka sa kasuwannin sayar da hannayen jari a faɗin duniya suka nosa saboda fargaban koma bayan da ake gani a tattalin arzikin China da faɗuwar farashin ɗanyen mai da kuma ikirarin da Koriya ta Arewa ta yi cewa ta samu nasarar gwajin bom da aka kera da sinadarin da ake kira hydrogen. A birnin New York, galibin kasuwannin sayar da hannayen jari na Amurka duk sun nosa da fiye da kashi ɗaya tun farko manyan kasuwanni a Turai da Japan da Hong Kong duk sun fadi da kusan kashi ɗaya, amma kasuwar Shanghai wacce ta fuskanci mummunar faduwa makon jiya ta cira da kashi 2.3. Babban bankin China ya razana masu zuba jari bayan da ya karya darajar kuɗin ƙasar da ake kira yuan zuwa minzani mafi ƙaranci cikin shekaru biyar. Masu fashin baki sun ce wannan mataki ya nuna cewa hukumomin da ke Beijing sun damu kan koma bayan tattalin arzikin ƙasar da kuma faduwar farashi a kasuwannin sayar da hannayen jari. Duk da haka, ƙwararru a Bankin Duniya suna harsashen za a samu ci gaban tattalin arzikin duniya cikin wannan shekara musamman a manyan ƙasashe masu arziki.
A Uganda, rundunar 'yan sandan ƙasar ta bakin kakakinta ya ce suna aza laifin tarzomar siyasa da tabarke a kan madugun 'yan hamayyar Kizza Besigye da magoya bayan sakan lamari da ya auku a lokacin yakin neman zaɓe jiya Laraba. Ɗan sanda da wasu mutane biyu sun jikkata a fitinar da ta auku a gundumar Bukuwo da ke gabashin ƙasar, sai dai raunukan da suka ji ba masu tsanani ba ne. Kamar yadda hukumomin ƙasar suka ce, fitinar ta samo asali ne bayan da shugaban 'yan hamayyar da magoya bayansa suka kutsa cikin wani shingen da 'yan sanda suka gindaya domin su ziyarci sansanin 'yan gudun hijira a wani wuri da ake kira Tatriyet duk da gargaɗin da aka yi musu. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusai na roba domin tarwatsa magoya bayan madugun 'yan hamayyan waɗanda 'yan sanda suka ce sun rikida suka fara tarzoma.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta gayyaci ɗaya daga cikin nahanin daman shugaba Muhammadu Buhari bisa zargin hannu da ɓadda sawun kuɗin sayan makamai. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya na da cigaban rahoton.
Majiyoyi masu tushe na bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta yi awon gaba da ɗaya daga 'yan kwamitin amsar mulki na shugaba Buhari, wato Brigadier General Lawal Jafaru Isa. Jafaru Isa, wanda tsohon gwamnan mulkin sojin ya zamanin marigayi Janar Abacha kuma ɗan takarar jam'iyyar Buhari CPC a Kano a 2011, ya faɗa tarkon EFCC ne kan zargin da ke da nasaba da kuɗin makamai a ofishin tsohon mai ba da shawari kan tsaro Sambo da Suki, da shi ma ke tsare a hannun jami'an tsaron asiri DSS.
We are here to serve, and indeed Nigerians would get the service they have longed for and which they rightly deserve.
Wannan kamun bai zama abin mamaki ba dan yadda shugaba Buhari ke nanata yaƙi da cin hanci ta hanyar ba sani ba sabo. Yawan kama 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ciki har da kakakin jam'iyyar Walisa Metu ya sanya ta baba ga masu hamayya da gwamnatin, da ba mamaki awon gaba da Jafaru Isa a yanzu zai sauya sukar da gwamnatin ke sha.
Sunana Adu Adamu, tsohon youth leader na PDP na Yobe State. Ba kullun dume bane a ƙasar nan. akwai wanda ya zanga-zanga ne, ba mutum ɗaya da ya tari don a bar shi. Sule Lamido an kulle shi, Saminu Turaki an kulle shi, an ji an ɗauko ɗan gidan baban Mangoro an jefar da shi a CID. Waye ne duk an kama su? Waye zanga-zanga? Addu'a ake yi. Amma abu da yake ba da mamaki shi ne mutanenmu suna da laifi, mu ma 'yan Arewa. Da mutum bai samu matsayi ba sai ya haɗa kai da wani su sponsorin wani guru a kama surutu.
Sakataren APC Mai Malabu ni ya ce yaƙi da cin hancin ka iya cinye duk wanda aka samu da hannu.
Shi yin gaskiya abu ne da ka sani, domin wannan tsarin mulki na ƙasa ba a yi shi saboda wani ba. An yi shi ne saboda 'yan Najeriya, kuma duk ɗan Najeriya da ya saba tsarin mulki, ko yana adawa ko yana cikin gwamnati, ba wani abu ne da za a ware a ce an yi amfani da wannan sashi akan wannan, ba za a yi amfani da shi akan wannan ba. Tsarin mulkin Najeriya shine bin ka'ida. Bin ka'ida shine abin da shugaban Muhammadu Buhari yake yi. So duk wani maganganu makamanci wannan, idan mutum yayi laifi yana tsoron laifinsa, so wannan kaga ba abu ne da ya shafi yadda ake tafiya yanzu ba. Wannan gwamnati ba gwamnati ne na tirsasawa ba, gwamnati ne na bin ka'ida. So shi abin da ake magana akan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan, duka magana ne irin na idan mutum yana tsoron wani laifinsu da aikata a baya, amma ba wai maganan cewar ko jam'iyyarmu ko gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bice da kulli akan wani, babu makamancin wannan magana.
Jafaru Isa dai an yi tsaron zai samu kujerar minista daga Kano, amma sai aka nada janar Dambazau. Masu sharhi sun yi tunanin zai samu wa imma shugaban wata hukumar gwamnati ko kujerar Jakada. Wayar gari a hannun jami'an EFCC da ke kan titin Adeta Kumbu a Demola ya sauya hasashen jama'a. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake a jihar Kano, kuma kungiyoyi masu ruwa da tsaki ne suka yi tattaki zuwa majalisar dokokin jihar domin bayyana ra'ayoyinsu dangane da kasafin kuɗin da gwamnan jihar ya gabatar na ganin an yi wa talakawa aiki a inganta rayuwarsu. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kurina da ci gaban rahoton.
Wannan dai shine karo na uku da majalisar dokokin ta Kano ke shirya taron jin ra'ayin jama'a akan kudirin kasafin kuɗi. Honorable Kabiru Alassar Rim da ke zaman shugaban majalisar ya bayyana makasudin shirya irin wannan taro.
Ɗaya daga cikin ƙa'idojin da muka shimfiɗa kanmu, dukkan wani lamari wanda ya taso ko zai taso wanda muka ga cewa ya jibanci al'ummarmu, to yana da kyau a sanar da su, kuma a kira su su ba da shawara, kuma su kawo basirarsu da Allah ya ba su, kuma su haska mana abin mu da ba za mu iya hangowa ba, ko kuma ita ma gwamnati abin da ba ta hango ba.
Malam Sani Yusuf Fage, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta ƙasar reshen jihar Kano, ya kuka kan rashin kulawa da gwamnati ta bai wa sha'anin rayuwarsu a cikin kasafin.
Akwai mutane wanda nakasar ba ta hana su yi sana'a ba, to wannan sai a tallafa musu da jarin da za su yi sana'a su riƙe kansu. Akwai waɗanda ko tsufa ko kuma idan aka ce su sana'a ba za su iya yin ta ba, to irin waɗannan sun cancanci a ba su abin da ya kamata su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu. Chairman local government sai su ba 'yan siyasa, 'yan uwansu, ko kuma su juya su ta wata harkar da ba ita ake ba. Don haka muke son a yi wa abin tsari, a yi wa abin doka.
Shi kuwa Murtala Ɗankanawa da ke zaman shugaban ƙungiyar haɓaka rayuwar mazauna karkara a Kano cewa ya yi.
Ganin irin kuɗi, manyan kuɗi da aka sa a harkar lafiya, mun yi godiya kuma mun san cewa akwai hikima a cikin wannan al'amari. To amma babban abin da aka manta, duk wannan abu da aka sa a cikin kuɗi a kasafin lafiya, kawai an tare ne a yi a Murtala, a yi a cikin Kano. Idan aka samu aka ce ana da asibiti a kowace ƙaramar hukuma mai likita tabbatacce da yake zaune, za a rage wa Murtala da sauran asibitoci nauyi. Wannan kasafi kuɗi ne na Save Reliance. Muna da kafin Ciridam, ba abin da aka yi ba, ruwan yana ta gudu tsawon shekara shida, ba mu da wuta tsawon shekara shida, ba a sa ta a cikin wannan kasafin kuɗi ba.
Profesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero ya ce yadda gwamnatin Kano ta yi tanadin kashi 65 cikin 100 na kasafinta ga ayyukan raya ƙasa, da kuma kashi 35 cikin 100 ga ɓangaren ayyukan yau da kullum, abin yabawa ne, amma kuma akwai tsoro da fargaba game da hanyoyin da gwamnatin ta tsara za ta samu kuɗaɗen aiwatar da kasafin.
Mun ga hoɓasa ɗin da gwamnati ta yi, na nemo na masu ba da shawara nan na kuma yadda ta tashi ta garan bawul a cikin ma'aikatar tara harajin. So in dai gwamnati ta wannan hubasan da ta yi ta tashi tsaye sosai, to ina ganin Allah da wannan biliyan biyar da ake cewa samu wata za ta samu. To tsoron mu shine sai naga ana sasaran da a samu biliyan 97 daga gwamnatin tarayya, wanda na lissafa sai naga ana sasaran biliyan 8 kenan duk wata. Kuma magana ta gaskiya harkan mai da take samawa daga gwamnatin tarayya kuɗin nan abu ne yake da tabarbarewa. So mun akwai dan tsoro a nan cewa ba za a iya samun wannan ba.
Tun dai majalisar dokokin ta Kano ta sha alwashin yin amfani da bayanan da ta tattara daga jama'a, kamar yadda Honorable Hamza Silabici, shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar, ke faɗi.
Wannan ya nuna mana cewa mutanen jihar Kano suna bibiyar wannan kasafin kuɗi ba ma na wannan shekara ba, na kowace shekara, kuma suna bibiyar yadda ake tafiyar da harkar kuɗin su a jihar Kano. Wannan kusan shine dalilin da ya sa muka gaza yin fasin har sai mun ji ra'ayoyin mutane, sannan abubuwan duk da suka zo da shi duk shekara an saka kawo muhimman zabo wasu abubuwa da suke da muhimmanci wanda mu ba mu hango su ba, kuma a wannan man Allah da mu zamu yi haka.
A wannan shekara ta 2016 da muke ciki, gwamnatin ta Kano ta tsara kashe fiye da naira biliyan 275. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To bari mu karkare a Jamhuriyar Niger, inda ƙasa Amurka ta bada gudunmuwa da nufin inganta ayyukan noman rani. Wakilin Haruna Mamman Bako na da ci gaban rahoton.
Ƙasar Amurka ta hanyar tsarinta da ake kira MCC, to Millennium Challenge of Development, ita ce ta age zama jamhuriyar Niger da waɗansu wagagen kuɗaɗe da suka tashi sama da miliyan 225,000 na sefa. Kuma daga cikin waɗannan kuɗaɗen, shugaban ƙasar jamhuriyar Niger ya keɓe miliyan 43,000 domin sake farfaɗo da dam ko gandarin garin birnin Kwanni da ke shaƙe da sama da gonakai 300,000. Shi dai gandarin birnin Kwanni yana kawo nasa taimako wajen yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan ƙasar, inda ake noma sawarani sawadamana. Kuma a cewar Alhaji Zakar Umar, dan majalisar dokoki na ƙasa mai wakiltar mazaɓar garin birnin Kwanni, ya yi mini bayani game da yanda aka yi wannan zaman taron da shugaban wannan tsarin na MCC ya jagoranta a cikin garin birnin Kwanni.
An izo babban director na wannan babban proje da ake cema MCC, wato ya zo shi da kanshi ya kawo ma jama'a ƙasar Kwanni wannan albishir, kuma ya zo ya tambayi jama'a ƙasar Kwanni su ɗauki alƙawali na cewa wannan aikin da za a yi za su ɗauke shi da hannu biyu su kama a ci nasarar shi. Zaman da muka yi mun yi shi tare da saraki, tare da merori, tare da wakilan manoma, tare da ma'aikatan bariki da na department din Kwanni da na department din Malbaza da hukumar su sarkin Dogara da prefe na Malbaza, duka tare da su muka yi wannan zaman.
A cewar Alhaji Abdu Mamman, shugaban kungiyar manoma gandari ta daya ta nan garin birnin Kwanni, ya yi mini bitar yanda aka yi ta taruka har e kawowa ga samun wannan tallafin.
Lalle in an ka diba gandarin mu shekara 40 ba dai, ba kwana 40 ba dai nawa. Ya tsuhu ya kai inda ya yi ƙarhin mu manoma. To in mun ka samu tallahi wanga aka maida mana shi sabo, to mu godiya za mu yi ga wa'anga da suka nemo mana ga hanya tun da mu ba ta mutaba mu santa ba.
A cewar wani manomi Alhaji Hamza Saidu, su dai a yau suna cikin farin ciki.
Muna godiya bisa ga sako da shugaban ƙasa yau muna, kenan yau mu mun kwan cikin farin ciki.
Su dai ayyukan na sake farfado da gandarin za su soma ne a cikin watan June idan Allahu ya kai mu, bayan an rattaba hannu tsakanin bangarorin guda biyun waɗanda ke kumshe da yanda za a yi wannan aiki da kuma yanda za a fani da kuɗaɗen wanda MCC za ta tallafa ma jamhuriyar Niger ta hanyar ƙasar Amurka. Kuma zai shafuwar sabunta gandarin birnin Kwanni da faɗaɗa madatsar ruwa ta Mozage mai ɗaukar kusan metric cube miliyan 40 na ruwa waɗanda manoma ke amfani da su wajen yin noman rani. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ma na warun mata, ni da rike warun mata.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 12 da kusan minti 20 na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkam da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya hira da manema labarai ranar 30 ga watan Disamba da ya kasance irin wannan zaman na farko tun da ya hauka raga mulki, inda ya amsa tambayoyi kan batutuwa da dama da suka hada da batun ceto ƴan matan sakandaren Chibok. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu fafatukar inganta rayuwa al'umma domin tattaunawa kan yadda bayanan na shugaba Buhari ya shafi cigaban iyali.
Suna Kabiru Sa'idu Dakata, jami'i daga cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma, cibiya da ke bibiya akan harkokin gwamnati domin billo da hanyoyin da za a inganta kyakkyawan gwamnati ga al'umma.
Sai kuma
Maryam Garba Usman daga cibiyar da ke kokarin samar da daidaito tsakanin al'umma, wato CACSI.
Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya fara da tambayar Malam Kabiru Dakata yadda yake ganin jawabin na shugaba Buhari ya shafi cigaban iyali.
Alhamdulillah, shi dai shugaban kasa ya yi wannan tattaunawa, kuma abu na farko da ya burge ni abin da ya shi ne sabanin abin da muka saba gani shugabanni suna yi a irin wannan yanayi na tattaunawa da 'yan jaridu, na fadawa 'yan kasa abin da 'yan kasar suke so su ji, koda ƙarya ne. Shi shugaban kasa ya faɗi gaskiya abin da ya san yana ran shi da kuma abin da ya sani. Shi yasa an ka duba wasu daga cikin tambayoyin da aka mishi ma, sai ya ce zai tura wa jami'an gwamnatin shi da suke da ruwa da tsaki a wannan bangaren. Idan ka duba maganar mata da yara kamar yadda kai magana, yayi magana amma ba wai magana yayi mai zaman kanta akan su ba, sai dai wata magana wacce watakila idan ka faɗaɗa za a iya cewa ta shafe su. Misali, yayi magana akan kwamitin tsohon General T.Y. Danjuma da yake kokarin ganin an farfado da rayuwar wayanda suke yankin arewa maso gabas da ta'addanci ya sa a wani yanayi. Ya ce yana nan suna kokarin yadda za a bullo da wasu hanyoyi da za a taimaka ma irin waɗannan. Sannan kuma yayi magana akan irin yadda yake ji a ran shi halin da wayanda suke cikin sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabas suke ciki. So amma dai a ɗauko yayi a ce yayi wani abu wanda dama musamman dan su yayi magana, babu wani magana sosai da ya sabanin waɗannan abubuwa biyu da na lissafa maka.
Malama Maryam, gashi kamar da Kabiru Dakata ya ce shugaban ƙasa bai fitar da wata matsaya ta gwamnati ko alƙiblar gwamnati akan ko manufarta akan abin da ya shafi mata da yara ba. To idan haka ne, ku a matsayin ku na mata kenan, ya kuka ji?
To gaskiya abin za a iya kallon shi ta fuska daban-daban. Wala Allah su wanda suke tambayan ba su tattara matsalolin mata da yara da har za su mika mishi su ji cewa me tanadin da ya musu, wanda a lokacin da yake neman zabe ya faɗi tanadi da dama da ya yi ma mata da yara. So ina ga ya danganta da tambayan da aka mishi, shine bai bashi daman faɗaɗa burinsa da ƙudurinsa akan mata da yara ba.
Amma idan muka kalla za mu ga cewa manufar ita wannan tattaunawa ta musamman shine a yi tilawar abin da aka yi a baya akan fannoni daban-daban na rayuwar 'yan Najeriya, sannan kuma a yi bayani akan abin da ake da shi na ƙuduri akan al'amura na gaba. Misali, tun da dama yanzu aka fara gwamnatin, kenan gwamnati za a iya cewa komai ba kenan ga mata, makoman mata da yara?
To gaskiya idan ka ɗauki yanda tattaunawar ta yi, yawancin maganganun da ya yi magana ne kan wanda suke wurin gudun hijira, wanda duba da yanayin da suke ciki da kuma irin rashin da ya same su. So ya yi amfani da wannan damar ne wajen kamar misali jajanta musu ko kuma nuna cewa yana jin ciwon abin da ke damunsu. Amma ƙudurce-ƙudurce na fannin mata da yara da suka shafi sauran sassa na ƙasar nan gaskiya bai taɓo wurarensu ba, wanda kwamitin General T.Y. Danjuma kamar yadda ya faɗa za su fi kula da mata da yaran da suke yankin gabas maso arewa.
To amma me yasa kike ganin cewa bai tsaya yayi wani dogon bayani ba game da manufar gwamnati akan makomar mata da yaran Najeriya?
Ka san kowane gwamnati akwai fuskan da tafi fuskanta. Ta iya yiwuwa tunda yanzu abin da yafi damin shi security, tsaro na ƙasa shine babban abin da yake damin shi da tattalin arziki. To kowane gwamnati akwai fuskan da tafi fuskanta wanda makabalanta mataimakansu wanda suke cikin gwamnati su ya kamata su sa shi a hanyar cewa su ma fa suna ɗaya daga cikin abin da ya kamata ya sa ido akai. Abin da yafi fuskanta yafi damin shi shine wannan tsaro da kuma harkar tattalin arziki.
Kabiru Dakata, me kake ganin cewa ya sa yayi shiru bai ambata makomar mata da yara ba?
Ai ina ji kamar yadda Maryam ta magana shine in ka duba tattaunawar tashi ya maida hankali akan wasu bangarori, kuma kamar yadda na faɗa tun a baya sai ka faɗaɗa ne zaka ga yadda maganganun nashi suke da alaka da mata da yara. Kamar shi kanshi maganar tattalin arzikin ƙasa da ka duba, ai kaso 50 na 'yan Najeriya mata ne, amma idan ka duba yanayi na talauci zaka ga mata ke da kaso kimanin wajen 75. So idan yau a ce shugaban ƙasa zai fito da wasu manufofi da za su bunƙasa tattalin arziki, kaga zai fito da su daga wannan ƙangi na talauci da suke ciki. Kuma shi kanshi magana ta maganar tsaro din, idan ka duba ai waɗanda suka fi shan wahala a harkan rashin tsaro din zaka ga mata ne da ƙananan yara. To idan ka duba shi kanshi wani abu ne wanda idan aka tabbatar da tsaro din zaka ga cewa rayuwarsu za ta inganta. So ba yadda zamu yi mu ce shugaban ƙasa bai yi magana akan mata da yara ba, ko da kuwa bai fito ya faɗa ba.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da kuma bakin namu Malam Kabiru Dakata da kuma Maryam Garba Usman, alheri ke yi wa dukkan gwamnatocin da ke hankoran inganta rayuwar al'umma fata alheri a wannan shekara ta 2016. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a aza Koriya ta Arewa, bayan da ƙasar ta gudanar da wani sabon gwajin makamin bam na ƙare dangi, yayin da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suke bayyana shakku kan ikirarin da hukumomin ƙasar da ke Pyongyang suka yi cewa sun samu nasarar gwajin makamin bam da aka haɗa da sinadaran hydrogen. Farmakin da rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a yaƙi da ake yi da ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraki da Siriya sun kashe mayaƙan sa kai 2,500 cikin watan Disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojin Amurka. Kanal Steve Warren ya gaya manema labarai cewa tun lokacin da rundunar ta fara kai hare-hare da jiragen yaƙi a cikin watan Agusta na shekara 2014, ƙungiyar ISIS ta rasa ƙasa mai faɗin kilomita 20,000 da take riƙe da wato da ta riƙe da su a baya.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 zamu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai salama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Muhammadu Uba Ali domin auren ƴarsa Aisha Muhammadu Uba da angonta Nura Salisu Muhammad wanda za a ɗaura gobe Juma'a kusa da babban masallacin Juma'a na Kano Road Kaduna da ƙarfe 2:15 na rana. Allah ba da ikon zuwa ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Muna kuma taya Alhaji Sa'idu mai lafiya murnan naɗin sarauta a matsayin ciro man zazzau da za a yi gobe Juma'a a fadar mai martaba sarkin zazzau. Allah taya shi riko. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya Matiyau Hajiya Zainab Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.